محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت بركاته إن شاء الله تعالى أتكلم وانا لتابنام البركة لتاف رياض الصالحين واللفر بابن مالبي أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أنسى رحمة يومنا 29 ga watan جماد الآخرة شكرة دبو ليا داري هود 40 هجرة تمزن سيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم daga مكة zuwa مدينة shine kuma yayi da yammaci na 7 ga watan 3 shekara ta 2019 shekara miladiya a wancan sati ɗan uwa idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babu salati alal mayyiti wa tashyi'ihi wa hudur dafnihi wa karahati ittiba'in nisa'il janaiz wanda kuma yau za mu tashi insha Allah ta'ala babin da yake gabansa shine babu istihbabi takfiril musallina 'alal janaza wa ja'ali sufufihim thalathata fa akthar babin da zai bayani game da mustahabbancin yawaita masallata 'alal janaza ayayin da ake sallar gawa wa ja'ali sufufihim da kuma mustahabbancin sanya sahu sahun masu sallar gawa talafa ya kasance sahu uku fa akthar ko kuma yafi haka abin nufi wannan babi ne da zai mana bayani game da abu na farko ana buƙatar duk lokacin da wani ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa ya cika duk lokacin da za a yi masa sallah ana so a samu dandazon jama'a ko taron mutane wajen yi masa sallah to amma idan aka samu karancin haka hakan bata samu ba sai mutanen da suke kadan to abin da yake mustahabi a lokacin sai a raba sahun gida uku ko mai kankanta su sai a mai da sahun gida uku liman yana gaba ga sahu na farko ga na biyu ga na uku sai a yi sallar haka dukkanin su suna da irin nasu matsayin da kuma martaba a cikin shari'a kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah ta'ala hadisi na farko a cikin wannan babi أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم وأن حديثي كما يدما كجيش أنكر بوشدقا ببر صحابيا ماتر manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai nana Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gareta tace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma min mayyitin babu wani mamaci yusalli alaihi ummatun minal muslimina da za a samu wasu al'umma na musulmi su masa sallah yablughuna 100 wanda adadinsu zai kai kimanin mutum 100 kawai kulluhum yashfa'una lahu dukkaninsu suna neman masa ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala illa shufi'u fihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace face sai Allah madaukakin sarki ya ba su cetonsa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi abin nufi duk lokacin da mutum musulmi ya rasu aka samu masallata wanda adadinsu ya kai mutum 100 suka tsaya akan gawarsa su ne masa addu'o'i da nema masa gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wata'ala da zuciya tsarkakakkiya ba za su gama wannan sallata su ba sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar su ya basu cetonsa shine wannan mamacin da suke addu'a gafara to idan muka kalli yanayin addu'a da ake yi mamaci a cikin sallah jigon sallah da ake yi mamaci shine addu'a jigon sallah da ake mamaci za ku ga addu'a ce shi yasa da yawa daga cikin malamai suna gani cewa idan zaka zo kai sallar sallar gawa kai kabbaran nan ta daya ta biyu ta uku ba kai addu'a ba to wannan sallah bace ba inda mutun zai yi kabbara ta farko ya karanta abin da ake karantawa kai kabbara ta biyu ka karanta abin da ake karantawa kabbara ta uku ba kai addu'a ba baka ce komai ba suka ce sallar da kai ta gawa ka bate ba ba karbabbiya bace a wajen Allah madaukakin sarki sai dai idan kai masabuki to wannan babu laifi amma ka riski kabbara ta farko ta liman ka riski ta biyu ka riski ta uku sai kake yin addu'a to baka da sallah me yasa saboda jigon ita sallar gawa daman addu'a ce neman gafara da rahama ne ga wannan mamacin da yake kunci shi yasa kuga sallah ce ita kadai ce take da irin hai'a irin tata babu wata sallah da ake tayo da kullu da take da hai'a irin sallar gawa sai ita kadai ita kadai ce a tsaye ake fara ta a tsaye ake gama ta ba ta da ruku'u ba ta da sujjada ba ta da zamantahiya haka take me yasa saboda ban abin da ake bukata neman gafara ga mamaci to shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in dai an samu mutun sun kai mutun 100 akan mamaci suka tsaya da zuciya tsarkakakkiya suke nema masa gafara Allah madaukakin sarki zai gafarta musu na suna da wannan masu ibar wannan za ka kashe wannan da su shi face sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya gafarta wannan mamaci wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa to wannan hadisi ɗan uwan mallin shi ɗin bukunga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutun 100 to kaga idan sun fi mutun 100 fa idan sun kai mutun 200 idan sun kai mutun 300 fa zuwa sama gurgurdan yadda mutane suke da yawa gurgurdan yadda ake sawaran mamacin karbar cetansa a wajen waɗannan masu masa addu'a din hadisi na biyu wa ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala an karbo daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mayafinsa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin muslimin yamutu babu wani mutum musulmi da zai mutu فيقوم على جنازته 40 رجلا اسامه متين 40 su tsaya akan gawarsa la yushrikuna bihi billahi shay'an sharadin shine kasance mutun 40 din nan ba sa hada Allah da komai ba sa yin shirka da Allah madaukakin sarki ga komai illa shaffa'ahum Allah fihi face sai Allah madaukakin sarki ya ba su cetansa wannan hadisi shi ma rawahu muslim imam muslim fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa bambancin wannan hadisi yan uwa da wancan shine shi wannan mutum 40 aka ce shi wancan mutum 100 aka ce kuma kowanne ɗaya daga ciki an bayyana a cikinsa cewa idan suka tsaya suka nema mamaci gafara Allah subhanahu wataala zai ba su cetansa wancan na farko mutum 100 wannan na biyu mutum nawa mutum 40 me bambancin bambancin shine istisna'i da aka kawo a cikin hadisi na biyu a cikin riwaya ta biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a samu mutum 40 su masa sallah suna nima masa gafara amma sai yace la yushrikuna billahi min shay'an ya kasance ba su hada Allah da komai a cikin bauta shine bambanci ma'ana kun ga na farko an bashi ne mutlaq in dai mutum 40 ne mutum 40 musulmi suka yi mamaci sallah to za a samu wancan abin insha Allah ta'ala amma na biyu an kawo sharadi sai ya kasance mutum 40 ne sannan ba sa shirka da Allah madaukakin sarki to ce irin shirka ake nufi ba fa ana nufin bautar gunki ba ana nufin babbar shirka ko kuma irin shirkar da mushrikai suke dama mushriki ina za ka ganshi a cikin sawun sallar gawa ba za ka ganshi ba ana nufi a cikin mu musulmin ya kasance wanda za mu yi sallar mutum 40 din nan da ba sa shirka wace irin shirka wasu malaman suka ce kowace iri hatta karamar shirka ta shiga ciki hatta karamar shirka ta shiga ciki menene misali karamar shirka kamar riya an fahimta misali kamar riya kamar fadin maganganun da suke hada Allah da wani ne a cikin magana a cikin aiki kamar misali mutum ya ce ba daban Allah da wani ba da abu kaza bai faru ba, wannan shirka ce a cikin magana da sauran maganganu ko kuma rantsuwa da wani Allah. Mutum ya ce na rantse da wani wanda ba Allah ba, kamar yadda ake mutum ya rantse da Ka'aba, mutum ya rantse da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mutum ya rantse da wani dai wanda ba Allah madaukakin sarki ba ko sufofinsa, to duk wannan shirka ce. To duk mutumin da ya kasance ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, ya shiga cikin sahun sallan can, to ya kare shi Allah madaukakin sarki ba zai karɓi cetonsa. Wanda Allah zai karɓi cetonsa shine mutumin da yake zuciyarsa safiya ce ba ta shirka. Wace irin shirka? Ƙarama ko babba? Manzon Allah tsira da amince tsarta bata a gare shi bai tantance ba, bai ce ƙaramar shirka ba, bai ci babbar shirka ba, ya bar shi kawai a matsayin shirka. Kai ma a matsayinka na mai karantawa ko mai sauraro ko wanda saƙon zai je gare ka, sai ka bar shi a matsayinsa na buɗe shirka, sai ka karanta ta a shirkarta. To shi ne bambancin wancan da wannan. Shi wancan in dai sun kai mutum 100 to an yi kuɗin goro, wancan za su tashi waɗancan. Amma in sun yi ƙasa da 100 sun kai 40, to dole ne ya kasance ba sa shirka. In ko suna shirka, to wannan hadisi ba zai tabbata a gare su. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Hadisi na gaba, wa'an Marthad bin Abdullah al-Yazani qala كان مالك بن حميرة رضي الله عنهم إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. والناديس ينقوى أنكر قوشة مرفت ابن عبد الله اليزني قال يتي kana Malik ibn Hubayra, Malik dan Hubayra ya kasance idza salla ala aljinaza, idan zai salla a bisa gawa, fataqalla an-nasa, sai mutane suka karanci, ma'ana an ajiye gawa zai mata salla. To amma mutanen da suke wajen mai yuwa ne ba su kai wancan adadi da muka ambata ba, ba su kai 100 ba, kai ba su ma kai 40 din da muka ambata ba, waɗanda ba sa shirka ba su ma kai haka ba. To ya za a yi kenan? Sai ya ce jazza'ahum 'alaiha 3 ajza'in, sai ya rarraba wannan mutane adadin wanda aka samu gwargwadon rabo guda uku, gwargwadon kashi uku, sai ya sanya su sahu uku, wannan suna farko, wasu a bayansu, wasu a bayansu. Sun maƙala, sannan ya ce bayan ya yi sallar ko kuma kafin ya yi sallar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله تيرا دا امنتي تسار تبتا اغري شي يتي من صلى عليه 3 صفوف wanda duk ya rasu aka samu sau uku na musulmi suka yi masa sallah. Kun ga manzon Allah bai fadi me ba adadi, ina fata an fahimta. Manzon Allah tiyara da amince tsara tabbata a gare shi, anan bai fada adadin mutane ba, me ya fada? Wanda aka yi masa sallah ya rasu aka samu adadi na sau guda uku na musulmi suka yi masa sallah, faqad awjaba, to hakika ya wajaba. Malamai suka ce faqad wajabat lahul janna, ai aljanna ta wajaba a gare shi. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, da Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne da yake hasan, sai dai wannan hadisi hadisi ne da yake akwai rauni a cikin isnadinsa. To amma akwai wasu rawayoyi da aka samu wanda suka yi masa, wanda suka zama to shawahid a gare shi, wanda idan aka tattara wancan da wannan za su karfafe shi ya tashi a matsayin mai inganci. Kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin littafinsa Akamul Janais, yayi masa sheda ne da wani hadisi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah da mutum 7, mutum ne ya rasu za a yi masa sallah ta gawa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne limam. To sai kasance adadin mutanen da za su yi masa sallah mutum 7 ne kawai. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya mutum 3 a matsayin sahun farko, su suke bin sa, daga shi sai mutum 3, sannan sai mutum 2, sai kuma wasu mutum 2 a bayan su. Kun ga sau nawa akai kenan? Sau 3. Kun ga mutum 3 ga mutum 2 ga mutum 2, in ka tara nawa zai baka? Mutum 7 kenan. Ina fata an fahimta. To idan ka dau wancan hadisi ka hada shi da wannan, insha Allah ta'ala wancan din zai tashi wannan ya zamto hadisi ne ingantacce da ra'ayin hujja da shi saboda haka abin da ya gashi kamar yadda yake ɗan uwa abu na farko idan mutum ya rasu aka samu adadin mutane da yawa wanda adadin su ya wuce mutum 100 to babu laifi kowanne irin sahu ne sai ayi ayi sahu mai tsayi ayi shi mai fadi ayi shi yadda ya kamata idan kuma adadin mutanen bai kai mutum 100 ba amma adadin su ya kai mutum 40 to a lokacin kuma shine shar'i zai shigo ya kasance ba sa shirka ga Allah madaukakin sarki to sai kasance adadin mutanen bai kai 100 ba kuma bai kai 40 ba maybe bai kai ma adadin bai kai mutum 20 ko abin da ya kamata haka to irin wannan kuma sai amfani da wannan hadisi na karshe shi kuma sai ya kokari a rarraba mutanen nan adadin sau uku kawai wasu a gaba wasu a bayan su wasu a bayan su iya adadin mutanen da aka samu kai ko da mutum a bakwai ne kai mai da makaranta a wannan hadisin haka sai a yadda ya kamata kai ko da mutum shida ne kawai sai a yi biyu sai a yakan babu laifi wannan shine abinda ya kamata babban dai abinda ake bukata dan lokacin da mutum ya rasu to a samu mutane da yawa adadi mai yawan da za su yi masa sallah ba daidai bane jinkirta gawa idan ta rasu a batta ta dade tana jira ko abin da ya gama da haka amma wasu daga cikin malamai suka ce idan ana jiran mutane ne su taru dan adadin da ba zai cutar ba lokacin da ba zai cutar ba to babu laifi sai a dan jinkirta ina fata an fahimta yau Allah madaukakin sarki ya samu dace babu ma yuqra'u fi salatil jinaza babin da zai yi bayani game da abin da za a karanta a cikin sallar janaza idan ka halarci sallar janaza aka fito da gawa aka tsaya a kanta limamin da yake gaba ya yi kabbara to kai da kake baya waɗancan kabbarori da yake guda hudu me ya kamata ka karanta shi ne za mu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala malai ya ce yukabbiru arba'ata kabiratin abu na farko shi ne ana yin kabbarori ne guda hudu a wata ruwaya daga cikin ruwayoyin hadisai da suka tabbata daga sallar gawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in wa'an samu wasu ruwayoyin da suke bayani game da kabbarorin sun fi guda hudu ko an samu guda biyar an samu guda bakwai kai an samu guda tara ina fata an fahimta duk malam Albani ya kawo su a cikin ahkamul janaiz shi yasa babu laifi idan aka tsaya akan gawa gawar hamza baffan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi radiyallahu anhu lokacin da annabi tsaya akan sa kabbara tara ya masa da zai masa sallah kabbara tara saboda haka ya inganta a cikin sunna idan ka tsaya akan gawa za a yi mata kabbara biyar ko bakwai ko tara ko hudu ko wani abu makamancin haka wanda idan ka duba akan jana'izu malam Albani ya kawo mana su gaba ɗayan su to shi yasa babu laifi limamin da yake sallar gawa idan ya ga dacewar ya yi kabbara fiye da hudu ya yi sunna ci ta tabbata na kawo wannan ne saboda kada wata ranka je wata sallah ka ji an yi kabbara fiye da hudu ka dauka an kawo sabon abu tunda kai ka saba jin guda nawa ne guda hudu kawai idan aka yi sama da hudu babu laifi sunna ci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam Imam An-Nawawi ya ce za a yi kabbara guda hudu ya ta'awwadu ba'da al-ula kowanne masallaci daga cikin masallacin da suke kan gawa zai yi a'udhu billahi bayan ta farko wace irin a'udhu billahi shine irin a'udhu billahi da ake yi idan za a tada sallar farilla ko sallar nafila mun gane ai ko a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi irin ta zakai sannan sai kai bismillah thumma yaqra'u fatihatal kitab sannan sai mutum ya karanta suratul fatiha wannan a kabbara ta nawa ta daya sannan sai mutum ya karanta fatihatul kitab to malam iyanan ya bari babu laifi idan ka karanta suratul fatiha kaga akwai yalwan lokaci idan kai mamu ne zaka iya biyo bayanta da sura an fahimta shi ma ya tabbata zaka iya karanta sura suratul ikhlas ne qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kai duk wacce ta saukaka daga cikin surar alqur'ani zaka iya karantawa babban dai abin da nake so mu fahimta idan kai a'udhu billahi kai bismillah akbar nan ta farko ka karanta suratul fatiha to zaka iya karanta sura babu laifi malai ce thumma yukabbiru thaniya sannan sai ayi kabbara ta biyu kai da kake mamu zaka ji limami yayi kabbara ta biyu Allahu akbar kada ka manta akabbaraka ta farko ka karanta wadancan abubuwa to me zaka akabata biyu malai ce summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai masallaci gagawa yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati abinda ake karantawa a cikin kabbarata biyu kenan dan uwa manzon tsira annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake wa salati malik imam an-nawawi yace fa yaqulu sai shi masallacin yace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wal afdalu sai mutum ya karanta haka malam imam an-nawawi yace amma abin da yafi falala abin da shine yafi ayyatin ma bi qawlihi ya cike wannan salatin da fadin sa yace kama sallaita ala ibrahim ila qawlihi innaka hamidum majid ba'ana ya karanta salati ibrahimiya cikakken sa kamar yadda yazo kada kawai yace allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ko kuma yace allahumma salli ala muhammadin wa sallim ina fata an fahimta ba za ka faɗa haka ba salatin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ka kawo shi cikakke kamar yadda yake allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko kuma ɗaya daga cikin sigogin nan guda bakwai da suka tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na salati suka dauki ɗaya daga cikin su ga karanta suna nan kowace ɗaya daga cikin ka dauka ka dace daga bakin sa mai tsarki suka tabbata idan ka karanta yayi insha Allah ta'ala babban abin da ake bukata dai ka karanta salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan kabbaran limami ta biyu akan gawa malai ce walaif alu ma yafaluhu kathirun min al-awami min qira'atihim kada mutun ya aikata irin abin da gamagarin mutane suke aikatawa a cikin karatun su idan akai kabbara ta biyu me suke aikatawa me suke karantawa shine sai su ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai mutun ya shiru na ba ta amfani da yawa wasu an ce ayi salati to da an ce allahu akbar kabbara ta biyu sai mutun ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hakika Allah da mala'ikunsa suna salati a ciki suna salati ga manzon Allah to kai mala'ika kai mala'ika ne kowa san da kai ba Allah bane ko bare ka zama mala'ika to kai na naka salati wannan fa labari kake bayarwa Allah da mala'ikunsa suna salati wa annabi to me yasa baka arsa gaban ba ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko ya ku dan da kai imani ku yi salati da sallama a gare shi to kai ma ba sai ka salati ba tare da sallama ba haka bane yawa sai ka salati tare da sallama to malam imam an-nawawi yace irin abin da suke aikatawa irin wannan ba daidai bane malai yace fa innahu la tasihhu salatuhu idza tasara alaihi yadda al'abarin yake sallar tasa ta gawa bata inganta ba idan ya takaita iya wannan ayar kawai kabbara ta biyu allahu akbar inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sai ya shiru malam imam an-nawawi yace sallar ta gawa bata yi ba kai da kai rakiya ne kawai ladin da ake samu a sallar gawa ba za ka samu Allah ya samu dace malai ce thumma yukabbiru thalitha sannan masallaci ya kabbara ta uku yace Allahu akbar a matsayin kabbara ta uku akan mamacin da ake wa sallah wa yad'u lil mayyiti wa lil muslimina to anan kuma abin da ake fata shine zai yi addu'a ne ga shi mamacin da ake wa sallah wa lil muslimina da kuma sauran musulmi wanda shi ma da yake tsayen yana cikin sauran musulmi zai addu'a ga sauran musulmi har da kansa malai ce bima sanadhkuruhu min al-ahadith insha Allah ta'ala da irin addu'o'in da nan gaba kadan zamu ambace su idan Allah ya yarda thumma yukabbiru ar-rabi'a sannan kuma sai kabbara ta hudu wa yad'u nan ma kuma kabbara ta hudu abinda ake shine addu'a wa min ahsanihi daga cikin abinda yafi kyau na addu'ar da mutun ya kamata yayi bayan yayi kabbara ta hudu ga ta nan sai ce allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waghfir lana wa lahu yadda addu'a take zamu zo makaranta ta a gaba insha Allah ta'ala shine allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dhakrina wa unthana allahumma man ahyaytahu minha fa ahya al islam wa man tawaffahu minna fa tawaffahu ala al iman اللهم لا تحرمنا اجره ولا تبتنا بعده زamu zo makaranta ta a cike gaba daya to malam imam an-nawawi yace shi yana gani abin da yafi kyau idan kai ka bara ta hudu to ka karanta wannan saboda wannan addu'a ce da ta shafe ka kai ta shafe wanda ya mutu kaga tun lokacin da kace Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafartawa dukkanin mamatanmu dukkanin mamatan da suke sirra su kafin ka sun shiga ciki sannan da kace wa li hayyina kuma dukkanin rayayen da suke raye a lokacin musulmi sun shiga ciki ina fata an fahimta kaga ashe ta ga me komai da komai gaba daya to malam imam an-nawawi yana ganin cewa idan ka karanta wannan addu'ar kamar hakan zai fi kyau amma addu'o'in da ake karantawa ga mamaci suna da yawa kwarai da gaske suna da yawa babu littafin da ya tattara su tattarawa kamar littafin al-azkar na shi imam an-nawawi din da kuma littafin akamul janaiz na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da sunan tafai da suke bada himma wajen kawo addu'o'i na annabi tsira da amince su tsara tabbata a gare shi dai za a samu a ciki malam yace والمختار أي طويل الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس ما لأتي أبن زابي أبن ديك يا بي شيني أسأويت الدعاء باين وانا كبرته سابان أبن دمتانيسك سابا سنعي قالي بيزاك دا دعني كبرته إمي أكي سلام أم فهمت إمام أنه يجارة أنا وجنكو يأتي والمختار abin da yake abin zabi ayu qawilad du'a shine as'awaita addu'a firabi'a a cikin kabbara ta hudu khilafa ma ya'taduhu an-nas sabanin abin da mutane suka saba a kansa Allah ya san fahimci magana ko yawa yace li hadith ibn ali hadith ibn abi awfa alladhi sanadhkuruhu insha Allah ta'ala ba ya fada magana ne saboda sirransa ba sai yace saboda wani hadisi na ibnu abi awfa wanda zamu ambace shi nan gaba kadan insha Allah ta'ala fa amma al-adiyatul ma'thurah amma addu'o'i da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da takbirati thalitha bayan kabbara ta uku fa minha daga cikin su gashi nan zai fara kawo abin da malaike su ya gaya mana shine idan mutun zai salla akan gawa na farko abin da ake so shine a ya kasance yana da alwalarsa cikakkiya abu na biyu zai sau kamar yadda kuga ana yin sallar sawun sallar gawa shi sau na sallar gawa daidai yake da sau yadda ake a cikin sallah ba shi da wani bambanci ina fata an fahimta ba shi da wani bambanci abu na biyu shine idan limami ya kabbara ta farko shi ma zai bi limami ya kabbara ta farko idan ya kabbara ta farko yana gama kabbarar zai fara karatu ne ba a yin addu'ar buɗe sallah a cikin sallar gawa an fahimta addu'a da ake karantawa ta bude sallah addu'atul istifta addu'in bude sallah wanda ake karantawa da limami ya ce Allahu akbar kabbara harama ta farko shirnin da ake a cikin sallah gaba ba a yi shi saboda haka kana cewa Allahu akbar ka fara karanta me za ka karanta shine suratul fatiha da sura kabbara ta biyu zaka yi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati kabbara ta uku zaka yi mamaci addu'a kabbara ta hudu zaka yi mamaci addu'a da kabbara ta uku da ta hudu ana so a tsawaita su me dalili saboda so ake ayi addu'a sosai ga shi wannan mamacin da yake kwanci dan shine babban abin da zaka yi masa nagata na karshe tsakanin ka da shi amma idan san dan uwanka musulmi babban abin da zaka yi masa kenan a lokacin zai za a dauke shi ne a je a sashi a cikin kabari a lokacin mala'iku za su zo su dira akan sa su mai tambaya babu abin da yake bukata a lokacin kamar ya samu dama amsa wannan tambayar amsa wannan tambayar tasa shine abin da yake shamaki tsakaninsa da shiga azabar Allah ko kuma shiga rahamar Allah lokacin da ya samu dama ya bada amsa daidai to insha Allah ta'ala ana mai kyakkyawan zato zai samu rahamar Allah madaukakin sarki tun daga kabarin zai fara samun rahama da iska mai kyau da kanshi da abubuwa na alkhairi na cikin aljanna tun daga lokacin har zuwa kuma lokacin da Allah zai tashi kiyama zai kuma shiga aljanna idan kuma mutum bai samu dama ya amsa wannan tambayar ba to shikenan kuma mutum ya shiga uku tun daga lokacin abubuwa na azaba da warin jahannama da ɗoyinta da hamaminta da zafinta ya sarka tinkara su da sarka zuwa masa yana cikin kabarinsa to kaga me yake bukata a lokacin ka taimaka masa wajen roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar da shi amsa wannan tambayar akwai abin da aka yi masa yafi wannan babu to shi sa abin da ake so lokacin da kake mamaci sallah ka rinka halatto haka a cikin zuciyarka ba waje ne na wasa da wargi ba ko abin da ya kama da haka ka rinka halatta haka a cikin zuciyarka kuma ka kaskantar da kanka ga Allah madaukakin sarki ka rinka masa addu'ar da gaske shi sa a je a samu do'in sanannen da yawa a haddace wanda za a iya haddacewa ai ta karantawa ai wa Allah magiya Allah madaukakin sarki ya bashi damar amsa tambayar da zai amsa, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya haska kabarinsa, haka dai gasu nan. Za mu zo mu ji insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. To idan aka kabbara ta uku daga cikin addu'o'in da ake karantawa, gasu nan mallaka mana wasu daga ciki. An Abi Abdurrahman Auf ibn Malik radiyallahu anhu qala, an karbo daga babu Abdurrahman shine Auf ibn Malik, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazati, manzon Allah tsira da abinci sai kara tabbata a gare shi yayi salla akan wata gawa. Fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul, sai na haddace a cikin addu'ar da annabi yake karantawa yana cewa Allahumma ighfir lahu, Allah ka gafarta masa shi wannan mamacin da yake kwance, warhamhu ka ji kansa, wa'afihi Allah ka yi masa afuwa, Allah ka bashi lafiya, wa'fu anhu ka yi masa afuwa, wa'akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa. Ina ne masaukin mutum na ƙarshe? Kabari. To Allah ka girmama masaukinsa, Allah ka yi masa garar baki, ya zamto kai ne mai masaukin bakinsa ya Ubangiji. Wa wasi' mudkhalahu, Allah ka yalwata mashigarsa. Shine dai kabar. Ku kalli yadda ake sa mutum a cikin kabari, ɗan uwa. Kowa ya san kabari a nan wajen insha Allah ta'ala. Na san da wala a ce akwai wanda bai taba ganin kabari ba. To yadda za a je a saka a cikin kabarin nan? Manzon Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi, ce idan mutumin kirki ne kai, Allah zai sa a buɗe kabarin nan, a fara dashi, a yalwata shi ganin idanka, iya ganin idanka. Ma'ana idan ka sa idanka ka kalla, duk inda idanka zai iya gani fadin kabarinka ne, gabas da yamma, kudu da arewa gaba daya. Ina fata mun fahimta. Akwai daki a duniya mai wannan girma? Babu shi. To kalle da ake sa mutum a cikin kabari, inda ka dace ka amsa wancan tambayoyin, Allah madaukakin sarki ya baka dacewa, ka kasance daga cikin thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, to ka dace insha Allah ta'ala, haka Allah zai maka. To kun ga a cikin addu'a da ake mace shine wa wasi' mudkhalahu, ya Ubangiji ka yalwata mashigarsa, waghsilhu bil ma'i, Allah ka wanke shi, ma'ana ka tsarkake shi, tayhirhu bil ma'i, ka tsarkake shi da ruwa, wa thalj wal bard, da kankara, da athalj da albard, da abin da suke nufi kankara. Sai da aka ce athalj sune manyan kankara, albard kuma yan kanana. Ina fata mun fahimta. To an ambaci kankara ne saboda samar da sanyi, an ambaci ruwa ne kuma saboda me? Shine abin da ake amfani da shi wajen kawar da kazanta ko dauda. Ina fata an fahimta. To Allah madaukakin sarki, ana roƙansa da ya tsarkake, ya tsaftace wannan mamaci da ruwa da kuma kankara. Wa naqqihi minal khataaya, Allah ka tsaftace shi daga kurakuransa, kama naqaita thawbal abyada minad danasi, kamar yadda ka tsaftace farin tufafi daga dauda. Yanzu babu abin da yake bayyana dauda ko mai kankantar ta a ganta kamar farin tufafi, ba haka bane? Yanzu idan kayanka masu duhu ne, sai ka je ka bar girmanka baka tashi ba wanda ya gani. Ina fata mun fahimta. Idan ma mutum ya san wanki sosai, sai zai gane da basu da kayan da basu da aski, sai sati guda yana sa kayansa ba ruwansa. Amma ka sa farin tufafi ba, kuma gashi ana sanyi, ana kura, ya abin zai kasance? Ko ya kura ta sai ta nuna, haka ne? To yadda kaga kura tana nuna dauda, mutum ya gani ya wanki. Allah madaukakin sarki ka wanke dukkanin kurakuransa, kamar yadda ake ganin kura akan farin tufafi a wanke ta. Ina fata an fahimta. To wannan shine abinda mutum yake roƙa dan uwansa lokacin da yake kwance. Sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ci gaba da cewa abdilhu daran khairan min darihi, Allah ka canza masa gida mafi alkhairi da gidan da ya bari a duniya. Gidan da ka bari a duniya ba dai gida bane na bulo da siminti ko abin da ya kamata ka, karshen kuɗi dai a ce kai gida mai ploti nawa, ploti biyar ko ploti, akwai gida mai ploti biyar ko ploti shida ko, karshe kenan. Amma ina ne mafi alkhairin gida? Aljanna. Ai satin da ya wuce, ina ji satin da ya wuce ne ko a karatun asuba ne, mun yi bayani game da adna ahlul jannati manzila, mafi karancin samun gida a aljanna. Wanda zai fi kowa samun gida mafi karanci a aljanna shine wanda za a bashi duniya sau goma, duniya girman duniya kamar sau goma, haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sannan Allah kuma ya ce tamanni, yi buri, duk abin da kake burata kuma gashi nan. ‘Yan uwa, Allah ya kai mu aljanna. Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid, ɗan aljanna haka suke lahum fiha ma yasha'una duk abin da suke so duk abin da suke bukata akwai shi a gidan aljanna Allah ya ce kuma akwai ƙari daga gare mu wanda su ba su ma san shi ba duk abin da ka san zuciyarka ta iya kararowa ta kawo maka na jin dadi ta kawo shi wallahi akwai shi aljanna to akwai abin da ma zuciyarka ba ta san shi ba wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-ayun Allah ya sa mu aljanna amma sai an yi aiki wa ahlan khairan min ahlihi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ka canza masa iyali da suka fi alkhairi sama da iyalin da ya bari a duniya ina fata an fahimta iyalin da ya bari a duniya cewa idan mutum ya rasu ya ban mace ko kuma mace ta rasu ta ban namiji to Allah madaukakin sarki yakan hada su a duniya yakan hada su a aljanna to sai da inda malamai suka yi sabani shine idan mutum ya mutu ya bar mace sai ta kara wani auren to da wannan mijin za ta tashi an fahimta to amma dai zancen da yafi shine mijin da ta mutu na karshe karkashinsa shine mijin da ta tashi a kansa inda shi ma ya shiga aljanna ita ma ta shiga yawa shi na farko sai dai kuma akwai hurin yin shi ma sai ya samu insha Allah ta'ala wa zawjan khairan min zawjihi sannan Allah ya canza masa mata mafi alkhairi daga matarsa ta duniya matan aljanna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wasafta mana su yace idan ka kalli kaurinta zaka ga bargonta yana yawo a ciki yana kaiwa da komowa a ciki kamar gilas haka suke sannan ba majina ba sa jinin al'ada ba yawo ba fitsari ba bayan gida babu komai da ka sani na kazanta babu komai da ka sani babu Allah madaukakin sarki ya halice su a mafi kyan halitta ya gina su a mafi kyan gini Allah madaukakin sarki ya kai aji su wannan kawai na mutumin da ya aiki da zai shiga aljanna Allah ya sa mu a ciki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa adkhilhu aljanna Allah ina roƙonka ka shigar da shi aljanna wa a'idhuhu min adhabil qabri ka kuma tsare shi daga azabar kabari wa min adhabin nari da kuma azabar wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin wannan addu'a ga wancan mamaci da ya tsaya akan sa yake masa sallah shi marwayacin hadisin yace hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yace wallahi sai da na burace ina ma ni ne a kwance na mutu ake min wannan addu'ar to kai yanzu a ce annabi ne maka wannan addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bakin sa mai albarka mai tsarki mai girma yana roƙa maka Allah madaukakin sarki da kaskantacce zuciya zuwa gare shi Allah ya baka waɗannan abubuwan ba ka dace ba sai shi gashi nan a rayu amma buri yake ina ma shine mutu annabi tsaya akan sai ke masa wannan addu'a saboda ya ga yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roƙa masa abubuwa wannan hadisi rawahu muslim to yan uwa wannan addu'a ce da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya haddace ta saboda barin ka yi wa junan mu ita barin ka tabadulin ta tsakanin mu idan na rasu kai min idan ka rasu wasu su yi maka idan su ma suka rasu su yi musu haka abin da ya kamata kenan اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وكرم نزله ووسيم دخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم بدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي هكا لزوا قرش ina fata an fahimta kowanne ɗaya daga cikin zuwa ya kamata ya je zuwa na haddace ta in an haddace to alhamdulillah in ba haddace ba to aiki ya same musu mu je mu haddace muka fata ƙulan mu je mu haddace su abubuwa da ba su da amfani na sha maimaita mana waɗannan abubuwan su ya kamata mu cika ƙulan mu da su dan albarka ne ya kasance ba suna ƙulan ka a zaune albarka ne akan waɗancan abubuwan da ake zuwa a haddace ƴaƴan mu ya kasance duk mun koya musu waɗancan waƙoƙi da suke na drama zai kasance mun sanya musu waɗannan addu'o'i masu albarka waɗannan waƙoƙi da suke na India da na drama da sauran sai ka samu yarinya guda ɗaya ta haddace waƙa ta drama guda 50 ita kadai wallahi duk wacce aka ɗauko sai ta kama duk ta inda aka biyo kuma sai ta kama waƙar drama ce ko waƙar India ko abin da ya kama da haka amma da an fara addu'a ko abin da ya kama da haka shikenan kuma sai ka ji ta saki Allah ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa an abi hurairata radiyallahu anhu wa abi qatalata وابي ابراهيم الاشعلي عن ابيه وانا ديسي نا حدن غوا ني daga abu huraira da abi qatada da abi ibrahim al-ashali daga babansa wa abuhu sahabiyun shi ma mahaifinsa dai ne daga cikin sabai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi radiyallahu anhum Allah ya kare yadda da su gaba daya عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu salla ala janazati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah akan wata gawa fa qala cikin abin da ya karanta na addu'a bayan kabbara ta uku ga abin da yace Allahumma ighfir li hayyina Allah kai gafara ga rayayyunmu wa mayyitina da kuma matattu daga cikinmu wa saghirina da kanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazaje daga cikinmu wa unfana da kuma mataye daga cikinmu wa shahidana da wanda suke nan anan wa ghaibina da wanda ba sa nan wanda suke tafiya wanda suke can nesa kuma duk Allah ya musu gafara Allahumma man ahyaytahu minna Allah wanda karayar da shi daga cikinmu fa ahi ala al-islam Allah karayar da shi akan musulunci wa man tawaffaytahu minna wanda ku ka dauran sa daga cikinmu fatawaffahu ala al-iman Allah ka dauran sa akan imani Allahumma la tahrimna ajrahu Allah kada karamta mana ladan wannan mamaci wala taftinna ba'dahu kada kuma ka fitine mu a bayan sa to wannan ita ce addu'ar da nake mana isharar zuwa gare ta wanda Imam An-Nawawi yana gani cewa zai yi kyau idan ka kai kabbarka ta hudu to ka karanta wannan addu'ar ita ma bata da wahala in wadi kamata ya matsaya mu haddace su yadda ya kamata Allahumma ighfir li hayyina وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وسي متن يحدثي تدوم رنكا كرنتاتا رواه الترمذي من روايه ابي هريره والاشعلي ورواه ابو داود من روايه ابي هريره وابي قتاده قال الحاكم امام الحاكم النيسابوري يتي حديث ابي هريره صحيح على شرط البخاري حديث ان ابو هريره رويته ان غاتتشي ني وندا يازو اكن شرط البخاري ومسلم لكم مسلم قال الترمذي ابو عيسى الترمذي يتي قال البخاري امام البخاري يتي الصح روايات هذا الحديث ما في انغانتي روايه وانا حديثي روايه الاشعلي ايتتي روايه اللي تزو daga الاشعلي قال البخاري امام البخاري يتي اصح شيء في هذا الباب حديث أوف بن مالك ما في إنغانتي أتكين وانن بابي ديكي بياني أكان الدعاء شيني حديث أوف بن مالك أتك أتدي أنقوى وانن حديث إنغانتتيني دقاء النفس إرادة أمنتي سآرة بطا أغريش وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر ودق صحابي أبو هريرة إرجاء الله تآرة بطا أغريش يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله إرادة أمنتي سآرة بطا أغريش يناتي إذا سليتم على الميت idan za ku yi sallah akan mamaci fa akhlisu lahu du'a to ku tsarkake addu'a a gare shi ku yi addu'a tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala ku yi ta dan Allah ba dan neman wani abun duniya ba shine abin da na ga mana duk lokacin da muka tsaya akan mamaci zai masa addu'a to ya kasance muna yin addu'an ne dan Allah ya kasance mun kaskantar da kanmu ga Allah subhanahu wata'ala muna yin addu'a ne kuma dan Allah subhanahu wata'ala wannan shi zai fa bawa addu'ar damu dama ta samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki addu'ar da aka yi ta da wasa da rashin mai da hankali Allah madaukakin sarki ba ruwansa da ita Allah ya samu dace wannan hadisi rahu abu daud al-imam abu daud ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa anhu wannan hadisi shi ma dai an karbo shi daga abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi salati alal janaza a cikin wata sallah da yayi akan wata gawa yace Allahumma anta rabbuha ya ubangiji kai ne ubangijinta in aka ce ar-rabb shine mai reno kenan ma'ana mahalicci mai kulawa kuma mai jujjuyawa shine ar-rabb shi yayi halitta tashi ce ya mallake ta sannan kuma shi yake bawa halittar abinda take bukata da abinda take so sannan kuma shi yake jujju al'amuranta kaiwa da kuma wata komai a hannunsa yake ya ubangiji kai ne ubangijin wannan gawa da ta rasu ba wai ana wannan dhamiri na ha da aka kawo rabbuha ba yana nufin wanda ya mutu bace bace a'a dhamirin anan wajen yana kuma zuwa ga gawa an fahimta ba wai ita ainihin wanda ya rasu ba ma'ana an dauki dhamirin ya dora shi zuwa ga kan aljanaza din wa anta khalaqataha kuma kai ne ka halicce ta ya ubangiji wa anta hadaita halin islam kuma kai ne ka shiryar da wannan mamaci ko wannan gawa zuwa ga addinin musulunci wa anta qabatta ruhaha kai ne kuma yanzu da lokaci ka karbar ranta wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha kai ne kuma mafi sani game da abin da yake na sirrinta da kuma abubuwan da yake na bayyananta duk abin da mutum yayi a boye Allah madaukakin sarki ya fi kowa sani duk abin da mutum yayi a bayyane Allah madaukakin sarki ya fi kowa sani ji'inaka mun zo maka shufa'a alahu muna neman ceto gare shi to kun ga yanzu kuma ya zawo lahu ko maimakon a ce me laha an fahimta sai ya ce ji'inaka shufa'a alahu muna masu neman cetonsa shi mamacin kenan wannan shi nuna mana mamacin menene namiji ne faghfir lahu saboda haka ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta masa rawahu abu dauda wannan hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da shi dan uwa wannan addu'a ita ma tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake karantawa akan mamaci duk wannan addu'o'in da na karanta muku kamar yadda na faɗa kun ga idan akai kabbara guda hudu ka samu wanda ka karanta in biyar ma akai ka samu in shida ma akai ka samu in tara ma akai da duk zaka samu addu'a da karanta a cikin kowace kabbara insha Allah ta'ala babu ta kabbara da aka ce ana karanta ta ake yin sallama babu kowace kabbara akwai abin da ake so a karanta rawahu abu dauda wannan hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da shi wa an wasilata bin al-asqa radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga wasila dan asqa idda Allah ta tabbata a gare shi qala yace sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yayi mana salla ala rajulin min al-muslimina abisa wani mutum daga cikin musulmi da ya rasu fasami'tuhu yaqulu sai na ji shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa lokacin da yake wannan mutum sallah Allahumma inna fulana ibn fulani ya ubangiji hakika wani dan wani sai ambaci sunan wannan mamacin fi zimmatika yana cikin alƙawarinka wa habli jiwarika yana karkashin igiyar kariyarka alƙawarin da yayi na zai bika alƙawarin da ya na addinin musulunci har yanzu yana ƙarƙashin sa bai karya wannan alƙawarin ya riga ya ba addinin musulunci ba ina fata an fahimta yana ƙarƙashin igiyar kariyarka da tsaron ka shine yake tattare da shi kalmar shahadar sa tana nan bata kare ba tana nan bata tsinke ba faqih fitnatul qabr saboda haka ya ubangiji ka tsare shi daga fitinar kabari wa azaban nari da kuma azaban wuta wa anta ahlul wafa'i ya ubangiji kai ma'abucin cika alƙawari ne walhamdi kai kuma ma'abucin godiya ne ya ubangiji kai ne idan aka yi maka abin da yake na alkhairi kake godewa baka yin mutunci faghfir lahu ka gafarta masa warhamhu kai masa rahama innaka antal ghafurur rahim hakika kai mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne ita ma wannan addu'a ɗan uwa sai ce daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa akan mamaci rawahu abu dauda hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala a cikin addu'o'in wa an abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan abi aufa yarda Allah ta'ala tabbata a gare su annahu kabbara ala janazati ibn ala janazati ibnatin lahu arba'at kabiratin hakika yayi kabbara hudu akan gawar wata yarsa da ta rasu fa qama ba'da ar-rabi'ati ka qadri ma bayna at-takbiri ka qadri ma bayna at-takbiratayn yastaghfiru laha wa yad'u sai ya tsaya ba'da ar-rabi'a bayan kabbara ta hudu ka qadri ma bayna at-takbiratayn kamar gurgudan yadda yake tsayawa tsakanin kabbara da kabbara ma'ana lokacin da ya kabbara ta farko yayi shiru ya karanta me suratul fatiha ko kun ga tsakanin kabbara ta farko da ta biyu akwai me akwai wani fasil tsakanin su akwai dan wani abin da ya raba su haka na tsakanin ta biyu da ta uku shi ma akwai me akwai abin da ya raba su to yadda ka san tsakanin kabbara ta biyu da ta uku ta ɗaya da ta biyu akwai abin da ya raba su to da tsakanin ta hudu da sallama ita ma akwai me akwai abin da ya raba su Allah ya sa an fahimci abin da yake so ya ce ko ba daga yin ta hudun kawai ce assalamu alaikum ba Allahu akbar ta hudu assalamu alaikum to ba haka bane lokacin da ya ta hudun sai da ya tsaya kamar yadda yake a sauran kabarorin yana nima mata gafara wa yada uku mai yin addu'a thumma qala sannan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakaza kun ga zance ya kare kenan ko manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gari shi ya kasance yana akai yana aikata haka me haka idan ya kabbara ta hudu ba sallama kawai ke ba me yake yana yin addu'a shi sallallahu alaihi wasallam to sunna ce ta manzon Allah sira da aminci tsar tabbata a gari shi dan uwa idan kana sallah akan gawa kai kabbara ta hudu ka tsaya kai mata addu'a daidai gurgudanka sai dai kuma ba kai ne liman ba idan limami kuma ya kabbara ta hudu shi kuma ya ce assalamu alaikum ya zaka yi kenan zaka tsaya kai addu'a ne kai ma a sai kai sallama kawai shikenan ka tababin ina fata an fahimta amma dai abin da yake sunnata manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dai kai kabbara ta hudu ma addu'a ake yi shi sa ake kabbara ai idan da a ce ba za a kabbara mutum ta uku sai ai me yawa sai ya sallama kawai amma da aka yi ta uku aka yi addu'a aka yi addu'a sai aka arayin ta hudu wannan sun nuna ta hudun ita ma ana yin me ana yin wani abu kun ga da ya ta hudun ya tsaya ya istighfar ya ne addu'a ya addu'a da ya jiwo sai ya ga masa ya ce yadda ku ga na yi din nan daga ta ɗaya zuwa ta hudu haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahaban manzon Allah ne yayi sallah gawa a bayan manzon Allah sira da aminci tsara tabbata a gare shi wa fi riwayatin yadda ya zo a cikin wata riwaya shine kabbara arba'an yayi kabbarorin guda hudu fa makafa sa'atan a ta hudun sai ya dan dakata ya dan jinkirta wani tsawon lokaci hatta wanantu annahu sayukabbiru khamsan shi marwacin hadisi yake to har sai da na tsammani zai kabbara ta biyar saboda ya dade yayi ta hudu kuma sai ya tsaya yana ta abin nan yana ta addu'a abin da nake dauka zan je yayi ta biyar kawai sai da je sallama thumma sallama an yaminihi wa an shimali sannan sai sallama hagunsa da kuma damansa ashe yan uwa nan ma mun samu wani abu ko sallagawa sallama nawa ake mata kenan sallama biyu ko yawa idan mutun ya sallama ya sallama guda daya tayi hadisi sun tabbata akan haka idan mutun ya sallama biyu hadisi sun zo akan haka wanda da yawa daga cikin malamai ma sun fi karfafa sallama guda biyu so ai sallama biyu haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama ɗayan ma kuma duk ta tabbata amma dai galibi abin da yasa nayi wannan magana shine abinda muka fi sani galibi a sallah gawa shine kawai mutun ya sallama daya haka ne galimi abin da aka fi sani kenan ai sallama daya idan mutun ya sallama biyu sai ga ana dan kallon sa kamar ya abin da ba daidai ba a'a daidai gashi nan yace da yayi kabbara ta hudun sabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma malami ne sai ya gaya masa cewa haka manzon Allah yi sannan kuma sai ya sallama a damansa da kuma hagunsa yadda ka san ana sallama daga sallah haka zaka yi su falamman sarafa lokacin da ya gama sallar ulna lahu sai muka ce masa ma haza me kenan haka ka kala fa kala sai yace inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u yace wallahi ban kara muku komai ba akan abinda na gama zan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana aikatawa ba abinda na kara muku da sallama da nayi muku da kabbarorin da nayi muku gaba ɗaya a wajen wa na gani a wajen manzon Allah na gani sallallahu alaihi wasallam aw hakaza sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma cewa yi haka naga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata shi sani ma na aikata haka wannan hadisi rahu al-hakim wa qala hadithun sahih imam al-hakim fitar da wannan hadisi ce kuma hadisi ne mai inganci insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai sati mai zuwa zamu tashi babul isra' bil janaza babin da zai bayani game da gaggawa da gawa idan za a kaita ko kuma a wajen shirya ta Allah madaukakin sarki ya samu da shi na'am na'am a sallar gawa eh sai
imam ya sallama shi kuma ana masa
wasu na'am
kabarorin da addu'a ne ko kabarorin
yace idan mutum masbuki ne yazo ya samu limami yayi wasu daga cikin kabarori idan ya tashi zai ci ko kabarori da addu'o'in ciki ne ko kuma kabbara kawai zai wasu suna gani cewa idan limami ya sallama shi ma zai sallama ne kawai ya tafi ba sai ya ci ko komai ba wasu kuma suna gani zai yi kabbara iya kabbarorin da suka wuce masa zai yi ne kawai ya sallama ya fita shi ma kamar yadda sauran jama'a suka fita amma dai abin da yafi inganci shine babu laifi ka ci ko abin da ya kwace maka na kabbarorin iya kabbarorin kawai shikenan yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am a game da sallah ko a game da addu'ar. Okay, na fahimta. Yace galibi addu'ar da makaranta tana galibi tana nuni ga damirin maza. Allahumma ghafir lahu, kaga lahu ko inna damirin nawa na namiji ko Allah gafarta masa. Idan mace ce me zaka ce? Allahumma ghafir laha warham ha wa fiha wa afiha wa afu anha wa akrim zula. Ina fata an fahimta. An mutum bi ne kuma sai ka ce me? Allahumma ghafir lahuma. Ina fata an fahimta. Warham huma zuwa ƙarshe. Idan mutane da yawa ne maza da mata fa, Allahumma ghafir lahum. Ina fata an fahimta. Yawa, idan da yawa ne mata fa sai ka ce me? Allahumma ghafir lahunna. Ina fata an fahimta. Allahumma ghafir lahunna warhamhunna, haka zuwa ƙarshe. Yawa, to haka abin zai tafi. Idan kuma ina gani ai shikenan ko? Yawa, to maza da mata ne a haɗe. Idan maza da mata ne a haɗe, za ka yi amfani da damirin maza gaba ɗaya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya shafi namijin, ya shafi mace, duk sun shiga ciki insha Allahu ta'ala. Amma in mata ne su kadai, to sai ka ware su Allahumma ghafir lahunna. Ina fata an fahimta. Allah ya samu da sina arma. Na'am. Na'am. Wasu na ce a musu addu'a. Na fahimta, na fahimta. Na fahimta. Na fahimta. Yace yanzu misali ka je ta'aziyya, wani wasu za su ce wani sai wani duna kawai ce yi mana addu'a. Yace wannan addu'a da makaranta za ka iya ɗauka ka yi ta, babu laifi sai ka yi. Babu laifi, tunda abin da ake bukata dama kamar yadda na bayani satin da wuce, ta'aziyya abu biyu take bukata. Abu na farko, shi wanda aka yi wa rasuwan ka je ka bashi haƙuri ka lallashe shi. Abu na biyu kuma, shi wanda ya mutu ka yi masa addu'a. Ina fata an fahimta. To shi wanda aka yi wa rasuwan ka je ka ce masa to Allah ya bada haƙuri da sauransu, kai masa wannan abubuwan shikenan. Shi kuma wanda ya rasu fa, galibi mutum idan ka je masa ta'aziyya ka ce masa Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara, sai ka kama ba ta'aziyya kai masa ba. Ya fi so a zauna a ce a kawo tahiyya bakin salihina, kawo kaza, a kawo kaza, a kawo kaza. Ina fata an fahimta. Ba wannan duk bai tabbata ba a cikin shari'a. Abinda ya zo annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan ya je ta'aziyya, abinda yake shi ne ko da ke wancan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata'a, ko kuma karanta na diddiya yi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa yayi yayi insha Allah ta'ala. Allah ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya. Kusuran da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.